الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 30 ga watan Jumadal Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma daya ga watan biyu shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'tiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Sheikhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai tsakanin halittar sama da ƙasa wanne aka fara to kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar halittar ƙasa ta rigayi halittar sama kamar yadda can cikin suratul baqara an gane ku ko kuma mu ce kamar yadda can cikin suratul fussilat ubangiji ta'ala na faɗa a faɗarsa da yake cewa faqadahunna sab'a samawati fi yawmayni wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifza zalika taqdirul azizil alim an gane ku shine kafin haka mai ubangiji ta'ala ya faɗa lokacin da ya halicci an gane ko shine yake farkon to shine da yake cewa faqala laha atiya qaw ana aukarha qalata ataina bai to abinda ubangiji subhanahu wataala yayi bayani a cikin waɗannan ayoyi sai da aka gama halittar ƙasa da duk abinda yake cikin ta na halittu sannan ubangiji subhanahu wataala ya halicci sama bayan ya halicci sama ya gama kuma sannan sai ya tabbata wato akan al'arshin sa nam
sabon ya magana kayan ahimu do an kaddara mai daga falakan shi duka a karatuka na malumai suna yin da zumunci in mutum na sadar da shi ana kara mutum don falaka to shi ne muke rasa karin bayani da abu
wai tare da cewa kowa kafin ya zo duniya tuntuni ubangiji subhanahu wataala ya kididdige ya kayyade masa adadin kwanuka na rayuwa shekarun da mutum zai yi da watannin da zai yi da awoyin da zai da kwanukan da zai da awoyin da zai da komai gaba daya an kididdige an lissafa kuma ba a dadawa ba a ragewa to kuma sai ji wai wasu hadisai da ake karantawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sadar da zumunta tana dada kwanukan rayuwa to shine bai gane ba lalle haka ne hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da sadar da zumunta na dada ma bawa wato tsawon kwana kamar yadda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yusada fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahima au kama kala manzon Allah yace duk wanda ke so a yalwata masa arzikin sa Allah ya wadatar da shi kuma a jinkirta masa kwanukan rayuwa ma'ana rayuwa ta yi tsawo manzon Allah yace falyasil rahima yayi kokarin sadar da zumunta to malamai tuntuni sun hada kan waɗannan hadisai an gane ko cewa wasu daga cikin malamai suka ce dadin kwanuka anan abinda ake nihi shine Allah yakan albarkaci rayuwar mutum abinda wani a shekara 50 zai yi sai kaga wani a cikin shekara 20 ya gama wannan komai an gane ko shine suka ce albarkar da Allah yake sawa yanzu misali idan ka dauka zaka ga da yawa daga cikin magabata manyan malamai musamman da irin su al-Imam an-Nawawi duka kwata-kwata al-Imam an-Nawawi shekarun shi a duniya bai wuce shekara 35 ba to amma talifin da ya littattafan da ya wallafa wani ko shekara 500 za a bashi bai iya wallafa su ba shine wasu malamai suka ce ma'anar tsawaita kwanukan rayuwa ga mumini idan ya sadar da zumunta shine Allah yakan albarkaci rayuwar shi aiki mai yawa sai ya yi shi a cikin yan shekaru takaitattu shi yasa in ka dauka rayuwar magabata rayuwa ce wadda Allah ya sanya mata albarka irin kokarin da suka yi da gudunmuwar da suka kawo ma addini musamman wallafa waɗannan littattafai wani ko shekara 500 za a bashi bai iya bai to tare da cewa ma'ana ta biyu malamai suka ce ubangiji ta'ala shine khaliqul asbabi wal musabbabat shine mahaliccin sababi da abin sababawa misali wannan bawa ne Allah da ya halicce shi ya kaddara masa zai yi shekara 50 an gane ko zai yi shekara 50 kwata-kwata a rayuwar shi amma sai aka kaddara cewa zai sadar da zumunta wannan sadar da zumunta za ta dada masa shekara 10 ya kai 60 kaga Allah ya halicci sababin kuma ya halicci al-musabbab kenan asali shekarun shi ta 50 ne to amma an kaddara masa sababin abinda zai aikata shekarun shi su kai shekara 60 kamar yadda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada la yurdul qabaa illa addu'a ba abinda ke mayar da alkadari hukuncin Allah sai in banda addu'a shine malamai suka ce anan Allah ya kaddara bala'i kaza zai samu bawa kuma sai ya kaddara masa ga addu'ar da zai yi domin ya samu kariya game da wannan bala'i kaga da shi bala'in da ita addu'ar duka kaddara ce ta Ubangiji subhanahu wataala dan haka dai abinda muke so mu sani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na alqur'ani ba sa cin karo da juna babu tuka da warwara ko kaga cin karo da juna ko wani tuka da warwara a cikin su to ka tuhunci hankalinka da fahimtar ka kai kai ne baka fahimta ba amma inda za a kai ma masana za su yi kokarin hada maka tsakanin waɗannan na suka su ce dasi kaza kaza yake nihi kaza kaza yake kamar yadda Ibnu Kuzaima Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda yake ganin cewa akwai wani hadisi wasu hadisai waɗanda suke ganin cewa suna cin karo da juna, yace a zo mun da suna hada musu kansu. Dan malaman da suka shahara a bangaren hada tsakanin nusus ba su da yawa, irin su Al-Imam Shafi'i, irin su Ibn Khuzaimah da sauransu, waɗannan su ne. Yanzu misali idan ka dauki hadisin Busra, Allah ya kara mata yadda, da hadisin Talq ibn Ali wanda suna cikin kitabu Bahara cikin Bulughul Maram, shi hadisin Busra Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man masra zakarahu falyatawadda, duk wanda ya shafi gabansa to yayi a sake arwalla, arwallarsa ta warware. Hadisi ne sahihi. Shi kuma hadisin Talq ibn Ali Allah ya kara masa yadda, shi ne yake faɗa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa mutum ne ya shafi gabansa bayan yayi arwalla, menene matsayin haka? Sai manzon Allah ya ce innama huwa faqatun minka, gabanka manzon Allah ya ce ai wata tsoka ce, wani bangare ne na jikinka, tamkar ka shafi duddigenka ko ka shafi kanka ko ka shafi bayanka. To kaga shi wannan hadisin Busra yana, in ka kalli zahirin shi, duk wanda ya shafi gabansa dole ya sake arwala. To wancan shi kuma hadisin Talq ibn Ali ya nuna cewa shafar gaba ba ta warware arwala. To malamai sai suka hada kan hadisin, suka ce shi wannan hadisin Busra abin da yake nufi, duk wanda ya shafi gabansa da shahawa arwala ta warware. Wannan hadisin Talq ibn Ali yana fa'idantar da mu, duk wanda ya shafi gabansa ba, domin wata shahawa arwalarsa tana nan ba ta tafi ko ina ba. An gane ku? Hanya ta biyu suka ce duk wanda ya shafi gabansa ba tare da wani shamaki ba tsakanin tafin hannunsa da gabansa, arwalarsa ta warware. Amma in ta bayan wani shamaki ne, misali wata tuba, to arwalarsa tana nan ba ta tafi ko ina ba. To dan haka dai a takaice shafar gaba ba ta warware arwalla sai inda shahawa ne. To dan haka kasancewar duk wani nassi da zaka ga cewa yana cin karo da wani nassi, to karancin fahimta ne. Waɗannan tambaya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Fusilat, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Wanda anan ayoyin suna tabbatar mana halittar ƙasa ta riga yi halittar sama, saboda an zo da summa. Ita summa a Larabci wato tana fa'idantar da, wato shine at-tarattub ma'at ta'khir, abu ya biyo bayan wani abu amma tare da jinkiri. Kamar yadda misali za mu ce ja'a Ibrahimu thumma Muhammad, Ibrahimu ya zo sannan Muhammad. Da muka zo da lafazin thumma, tana tabbatar mana cewa ba tare ba suka zo. Muhammad ya riga yi Ibrahim zawwa, sai dai shi Ibrahim ya zo bayan shi amma tare da wani dan jinkiri. Da haka ya ce mastawa ila sama'i wa hiya dukhan, sannan Ubangiji ta'ala sai nifi zuwa halittar sama a lokacin nan, wato sama tana wani tamkar hayaki. Fa qala laha walil ardi itiyaqaw an aw karaha qalata ataina bayi, sai ce fa babahunna, sammai sai Allah ya cika halittar su sab'a samawati fi yawmayni. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama fasalin da ke bayani game da cewa hakikanin imani a aqidar ahlus sunna wal jama'a wato al'amura ne guda uku. An gane ku? Shine kamar yadda suke fada al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan ko kace al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih ko kuma a takaicen takaicewa kace al-imanu qawlun wa amalun faqat to shi imani a aqidar ahlus sunna wal jamaa fada ce da halishi dan kudirci gaskiyar musulunci da gaskiyar manzon da yazo da shi baya shigar da mutun cikin musulunci matukar bai yi furci da kalimar shahada ba an gane ko kamar yadda wasu irin sa Abu Dalib sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan gaskiya yake amma saboda girman kai suka ki yin furuci da kalimatu shahada ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da cewa makomar su ita ce wuta kamar yadda a cikin waƙar sa yake cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadi min khairi adyanil bariyati dina laula almalamatu aw hazaru masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubina kawai jin tsoran kar a ce mutuwa ta zo masa yayi raki a ringa aibanta shi a ringa zargin shi a ce kashin hakuri ne yayi kalmar shahada lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bujiro masa da wato musulunci to dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu safat innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ubangiji ta'ala yace sababin abin da ya kawo su wuta domin su sun kasance a rayuwar su ta duniya idan aka ce da su ku ce la ilaha illa allah yastakbiruna girman kai suke ba sa fada waye kuluna iya abinda suke fada a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu masu watsar da goma kanmu ne mu daina bauta musu saboda fadar wani mawaki wanda yake mai taban hankali ubangiji ta'ala mai da musu martani bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin to dan haka dole sai mutun yayi furuci da kalimar shahada shine suka ce qaulun bil lisan fada ce da halishi rukuni na biyu wa i'tiqadun bil qalbi kuma kudiri ne da zuciya idan kai furuci da kalimatu shahada furucinka da ita baya wadatar da kai sai ka kudirce ma'anar abinda ta kunsa 100 saman 100 a zuciyarka dalili akan haka fadar Allah subhanahu wataala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun sai mutun ya kudirce ma'anar ta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun muce a lissafa sannan al'amari na uku wa amalun bil jawari kuma aiki ne da gabbai an gane ko kuma kace wa amalun bil arkan lafazin arkan jam'i ne na rukun me ake nihi da rukun shine wato gaba aiki ne da gabbai idan kai kalimatu shahada ka kudirce ma'anarta da zuciyarka to sai ka aikata abinda ita wannan kalima ta kunsa abubuwa na dokokin addini sallah azumi zakka hajji sadar da zumunta da'a ga mahaifa kyautata ma makwautaka taimaka makwauta taimaka ma mabukata duk wani abu wanda karantarwa ce ta addini sai ka ringa kwatanta yin aiki da shi sannan wato imanin ka ya tabbata to dan haka mun yi bayani a baya akwai waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici a wannan babi na daga cikin su wato al-murji'a wanda su al-murji'a sun tafi akan cewa kawai shi imani qaulun bil lisan fada ce kawai da halishi in dai kai kalimatu shahada to sunan ka mu'mini mai cikakken imani ko baka sallah baka azumi ka mutu akan haka suka ce makomar ka aljanna ce duk aikin da zaka aikata na sako ba zai tauye maka imani ba haka aqidar murji'a take bal ma wani bangare daga cikin su suka ce kawai shi imani ma'arifa ne, inda zuciyarka kawai ta yi sani shikenan kawai ka zama mu'mini, koda ba kai kalimar shahada ba, koda ba ka aikata komai na ibada. To kaga a wannan fada ta su Fir'auna mai cikakken imani ne, Iblis mai cikakken imani ne, saboda ai Fir'auna ya san wane ne ubangijinsa, kamar yadda Annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair, kuma ubangiji ta'ala ya faɗa wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Shi kuma Iblis ai ya san ubangijinsa, da Allah ya ce ya tsine masa albarka ya nisanta shi gabarin jin kansa, me yayi cai rabbi anzurni ila yumi yub'asu, ya ubangiji na saurara mun mutuwa zuwa yinin da ake tayar da matacci. To dan haka dai a takaice, a matsayin mu na mu'minai, bai dace ba a ce an tambaye mu menene imani ba mu san ba menene imani. Tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hakikanin imani. An gane ko tambayar da Jibrilu alaihi salam ya masa mal imani, yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. To ko ka fada ka ce al imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari, ko kuma al imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, al janan yani al qalb wal amalu bil arkan, aiki da gabbai. To wanda suke fada qaulun wa amalun, kamar yadda in ka koma cikin littattafai na magabata da yawa sai kai sun ce al imanu qaulun bil lisan, wannan qaulun wa amalun kenan, akwai qaulul lisan akwai qaulul qalb. Qaulul qalb shine wato kudirce ita wannan kalima, an gane ko kenan. Qaulun sai ka kasashe biyu, akwai qaulul lisan akwai qaulul qalb, sannan kuma amal shine al amalu bil jawari. Zamu tashi kenan fasili na gaba. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yajibu al iman bi kulli ma akhbara bihi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sahha bihi an naqlu anhu fi ma shahadnahu aw ghaba anna wa na'lamu annahu haqqun wa sidq wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilna wa lam naqli ala haqiqati ma'ana mithl hadith li isra'i wal mi'raj wa kana yaqdatan la manaman fa inna quraishan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkir al manamat wa min dhalika anna malaka al maut lamma jaa ila musa alayhi salam liyaqbid ruha laqamahu fa faqa'a ayna aynahu faraja'a ila rabbihi faradda alayhi ayna wa min dhalik anna ashraq as-sa'ati mithlu khuruj ad-dajjal wa nuzul isa ibn maryama alayhi salam fayaqtuluhu wa khuruj ya'juj wa ma'juj wa khuruj ad-dabba wa dulu'i ash-shamsi min maghribiha wa ashbahi dhalika mimma sahha bihi an-naql. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan fasli ne. Abinda faslin ya kunsa na bayani shine malam yake cewa wa yajibu, wato wajibi ne. Wa yajibu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Malam yace yin imani da dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da shi, wannan wajibi ne. Wanda wannan wata mas'ala ce daga cikin al-masailul aqdiyya, mas'aloli waɗanda suke na aqida. Shine anan malam wato yayi buɗe wannan fasili da ita, cewa imani da dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, wannan wajibi ne, dole ne. Wanda wannan mas'ala ce wanda take mai girma, an gane ko, yin imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, abinda ya wuce ko kuma abinda zai zo nan gaba, to wannan dole ne mai imani. Me yasa? Saboda kasancewar shi manzo ne na musamman wanda Allah subhanahu wata'ala ya tankadi ya raurayi ya zabe shi ya turo shi zuwa ga dukkan duniya har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya saukar masa da alqur'ani, ya saukar masa da sunna, kamar yadda alqur'ani wahayi ne, sunna ma wahayi ce. Dan haka dole mu yi imani mu gaskata duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Shine malam yace amma sharadi wa sahabihi naqalu anhu, ciratuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya inganta, ma'ana mu tabbatar da cewa hadisi ne sahihi, domin hadisi da'ifi ba hujja bane a cikin addini. Kenan mu samu tabbas cewa wannan hadisi ya inganta. Malam yace fi ma shahadnahu sawa'an, abin da ya bada labari abin da muke gani ne da idan mu auga ba anna, ko kuma abin da ya faku ne ba ma ganin shi, wanda ba ma iya ganin shi da idan mu, ba ma iya tabawa da hannun mu. Malam yace na alamu annahu haqqun wa sidqun, mun yi sani mun tabbatar da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijin sa. Shine malam yace wa sawa'un, yace duk daya ba bambanci fi zalika, game da abinda manzon Allah ya bada labari, ma aqalnahu, abinda muka fahimta ne muka gane, wajahilnahu, da abinda ma muka jahilta ba mu fahimta ba ba mu gane ba, duk dai ne dole mu yi imani da abinda muka fahimta da wanda ma ba mu fahimta ba. Yace walam nadali ala haqiqati ma'anahu, abinda ba mu leka ba ga hakikanin ma'anar shi, wanda haka wajibi ne akan mumini ya zama raƙumi da akala game da duk abin da yazo masa daga Allah subhanahu wata'ala ko manzansa. Duk lokacin da Allah ya bamu umarni, ko manzansa ya bamu umarni, ko Allah ya bamu wani labari, ko manzansa ya bamu labari, mun fahimci hikima ko ba mu fahimci hikima, dole mu mai kauya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. To dan haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, in dai hadisi ya inganta, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya bada labari, abinda ya wuce a baya ko abinda zai zo nan gaba, sawa'an abinda muke gani da idan mu ko abinda ba ma gani, sawa'an abinda muka fahimta ko wanda ba mu fahimta ba, wajibi ne mu yi imani mu tabbatar da cewa gaskiya ce kasantacciya daga gun Ubangiji mai girma da daukaka. Yanzu misali daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari, abubuwan da wato wasu abubuwan sahabban da suka tara zamani da shi wato sun ga abu, wasu abubuwan da manzon Allah ya bada labari mu ne za mu gansu, wasun kuma wasu da za su biyo bayan mu su ne za su gani. Akwai abubuwan da kuma ya riga ya faku amma manzon Allah ya ba mu labari, wanda suka wuce ba su gani ba, mu ma kuma ba za mu gani ba, kuma dole mu yi imani. Yanzu misali labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu game da mala'iku, kaga ai mala'iku wata halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala boyayya, wanda ba mu da idanu waɗanda suke iya ganin mala'iku a wannan sarari namu na duniya, a wannan rayuwa ta mu. Kaga mala'ika akan sifar yadda Allah ya halicce shi, to baka isa ba, ran da ka ganshi ko to ba magana, ba za ka kai labari, ba za ka karda ba, kamar yadda sai ranar mutuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yawma raunal mala'ikata la bushra yawma idhil mujrimi, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa har ya koma zuwa ga Ubangijinsa su biyu ne kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu alaihi salam akan sifar yadda Allah ya halicce shi. To amma kaga mun yi imani da cewa akwai wata halitta ta Allah wadda ake kiranta da suna al-mala'ika, amma tare da cewa idanunmu ba sa ganin su, in kai inkari kace ai babu wata halitta mai suna mala'iku, babu wata halitta mai suna aljani, kawai sai yayan Adam, sai dabobi da sauransu. Sai mu tambaye ka, ai kai imani cewa a gangan jikinka akwai wani rai wanda kake rayuwa da shi, to sai a ce ka nuna mana shi. Yadda ka yi imani cewa akwai rai wanda gangan jikinka yake rayuwa da shi, to haka baka ganin shi, baka iya dafa shi, to haka mala'ikun Allah dole ka yi imani cewa akwai su. Azza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari game da cewa sammai bakwai ne, amma ɗaya muke hanguwa. Ya ba mu labari akwai al'arsh, ya ba mu labari akwai kursi, gadon sarauta, kujerar mulki ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ba mu labari akwai azaba ta kabari, akwai ni'ima ta kabari, da sauran abubuwa irin su alamomi na alkiyama, kamar yadda bayani za su zo. To dukkan waɗannan al'amura ne waɗanda suke na gaibu, wanda ya zama wajibi mu'mini ya yi imani da su. To don haka tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato ya tsawatar da mu'minai, domin ya san Allah ya sanar da shi akwai wasu waɗanda za su zo a cikin wannan al'umma su ringa inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ringa karyatar da hadisan, kamar yadda hadisi yana cikin sunani Abi Dawud, hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa yushiku rajulun muttaki'un ala arikatihi ya'tihi al'amru mimma, yake cewa ya'tihi amrun min amrina fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadnahu fi kitabillahi qabilna wa ma lam ya'ti fi kitabillahi tarakna aw kama qala. Wazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kusanta a samu wani mutum ya harke akan kujerarsa, a zo masa da wani lamari daga cikin lamarin mu, ma'ana a ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, sai ya ce bainana wa bainakum kitabullahi, a tsakanin mu da ku kawai littafin Allah, mu sai alqur'ani, ba ruwan mu da wani hadisi. Zai faɗa ya ce mu abin da yazo a cikin alqur'ani mun yarda da shi, duk abin da bai zo ba alqur'ani to mu ba ruwan mu da shi. Manzon Allah sai ya ce ala ku saurara, wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, ku san da cewa ni an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi. Menene kwatancin alqur'ani? Shi tace sunna, yadda alqur'ani wahayi ne, sunna ita ma wahayi ce, kamar yadda a wata riwaya manzon Allah yake faɗa, yake cewa ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithlu ma harrama Allah, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah subhanahu wataala ya haramta. Saboda shi alqur'ani Allah ya saukar da shi, sai ya kallafa ma manzon shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam bayani game da abinda shi alqur'ani ya kunsa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul Nahl, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka da wannan littafi, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abinda aka saukar musu. An gane ku, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana ma mutane abinda aka saukar musu, wala allahum yatafakkarun, kuma dan su yi tunani su gane girman ubangijin su, su kadaita shi da bauta. To dan haka ba yadda za a yi mutun ya fahimci alqur'ani sai ya koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato hadisi, domin da yawa daga cikin nassi na alqur'ani ya zo ne a dunkule. Dan haka ita sunna ita take bayyana abinda shi alqur'anin ya kunsa. Yanzu misali, idan ka dauka wannan babbar ibada, mafi soyuwar ibada a gun Allah subhanahu wataala, a takeice ita ce sallah. Ba yadda za a yi ka fahimci sallah sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin alqur'ani iya abinda Allah ya faɗa, kawai wa aqimu salata wa atu zakata, ku tsayar da sallah ku bayar da zakka. Kuma ya faɗa warka'u ma'arraki'ina, ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u, ma'ana ku yi sallah tare da masu sallah, wa qumu lillahi qanitina da sauransu. To ba yadda za a yi ka fahimci cewa ita sallar ga yadda take sai ka koma sunna. Allah iya abin da ya faɗa wa aqimu salata, ku tsayar da sallah. To sallah tana da mabudi kuma tana da makulli, ta ina za ka faro in baka koma sunna ba? In kai ka fara da tsayuwa, wani sai ya ce a ta zaune zan fara, wani ya ce a da ruku'u zan fara, wani ya ce da sujada zan fara. Kai wanda kace ka wadatu da alqur'ani baka buƙatar sunna, to da kai da shi kowa ya ka dalilin ta ina ake farawa ita sallar. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunna ingantacciya sai ya bayyana mana, yake cewa ita sallah miftahu hadduhur, mabudin sallah shine tsarki. Kamar yadda Allah ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Mabudin sallah shine tsarki. Sai ya ce wa tahrimu hatta kabir, shiga sallah haramta manzon Allah yace kabbara shine fadar Allahu akbar, wa tahlilu hatta salim, fita daga sallah manzon Allah yace ita ce sallama. Kuma bai bar duniya ba manzon Allah sai da ya karantar da mu'minai yadda sallah take daga farkonta har zuwa karshenta. Kamar yadda yana da minbari mai matattakara uku, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi sahu a bayan sa, ya hau wannan minbari nashi sai da yaje kololuwar minbarin. Manzon Allah yayi takbiratul ihram, yayi karatu ya gama, yayi ruku'u akan minbarin. Lokacin da ya warware ruku'un da zai yi sujada, sai yayo da baya da baya, sai da ya sauka daga kan minbarin, sannan ya duka yin sujada. Da ya sujada ya gama kuma ya koma kan minbarin raka'a ta biyu, yayi karatu ya gama, yayi ruku'u, da ya ruku'u kuma sai yayo da baya da baya, sai da ya sauko daga kan minbarin ya duka yin sujada. Yana salam cewa ya waiwayo, ya faɗa ga sahabbansa yace inna ma sana'atu hadha li ta'lamu salati wa li ta'tamu bi, kusan da cewa na aikata haka, ma'ana na yi sallah akan minbari dan ku sani yadda sallah ta take kuma dan ku yi koyi da ni. Haka wani balaraban kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi, koyar da ni yadda arwalla take. Manzo Allah ya karantar da shi, farko yace ka wanke hannuwa sau uku, ka kurkura, ka shaka, ka wanke fuska sau uku, hannun dama zuwa kusurwa sau uku, na hagun sau uku, sannan ka shafa ruwa a kai da kunni, sannan ka wanke kafar dama, sannan ka wanke kafar hagu. Manzo Allah yace famanta adda zalika, yake cewa famanta adda, duk wanda yake wanda yake cewa duk wanda ya saba haka, manzo Allah yace faqadta adda wa asaa wa zalama au kama qala. To dan haka sunna ita take bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa. Yanzu misali, Ubangiji ta'ala ya faɗa wa atuz zakata, bayan ya ce wa aqimu salata ya ce wa atuz zakata, ku bayar da zakka. In baka koma sunna ba, ba yadda za a yi ka gane wace dukiya ce ake fitar mata zakka, wace dukiya ce ba a fitar mata da zakka. Kuma ba yadda za a yi ka gane a wane lokaci ne ake fitar da zakka, kuma gwargwadon menene ake badawa. An gane ko? Ba yadda za a yi mutum ya bambanta sai ya dawo sunna. Kuma yanzu misali, idan ka dauka Ubangiji subhanahu wata'ala ai ya faɗa wasariqu wasariqatu faqba'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ubangiji ta'ala yace barawu namiji da barauniya mace, faqba'u aydiyahuma, Ubangiji ta'ala yace ku yanke hannuwansu, jaza'an bima kasaba, dan sakamako game da abinda suka aikata suka tsururta, nakala minallah, kuma ukuba ce daga gun Allah subhanahu wata'ala shine shar'anta. To kaga in baka koma sunna ba, baka iya gane gwalgwadan abinda in barawo ya sata za a yanke masa hannu. Yanzu misali, barawo in ya saci dala 1 ko ya dauki kwayar hatsi ya sata, sai mu ce mu yanke masa hannu? Ko ya saci dala 10 sai a yanke masa hannu? Ko ya saci jikka guda ko jikka 10 sai a yanke masa hannu? Kaga anan wanda bai koma sunna ba, da barawon da ya saci dala 1 da wanda ya saci miliyan guda, gaba ɗaya sai ya yanke masa hannu. to anan in baka koma sunna ba ba yadda za a yi ka fahimci gwalgwadan abinda ake yanke ma barawo hannu a sababin sa in ya kai na dukiya shine rubu dinar rubu dinar dinar sai an kasa shi kashi hudu kashi ɗaya daga cikin shine gwalgwadan abinda ake yanke ma barawo hannu idan ka dauki dinar yanzu misali jikka 75 kudin shi to jikka 75 sai ka kasa ta kashi hudu kenan akalla kudin ya kusa jikka 20 kaga wanda ya saci jikka 10 ma ba za a yanke masa hannu jikka 15 ma ba za a yanke masa hannu ba kuma sannan in ba sunna ba ka koma baka sanin da Allah ya ce faqba'u aydiyahuma ina ne za a yanke daga nan kafada za a yanke ko kuma daga nan ko kuma daga nan sai ka koma sunna domin aka ce yanke hannu inna aka yanke hannu aka yanke inna aka yanke hannu aka yanke inna hannu aka yanke to shari'a sai ta bayyana mana nan ne ake yankewa tafi to dan haka misallan suna da yawa an gane ko misallan suna da yawa to shine anan malam ya tabbatar mana da wannan aqida cewa wajibi ne akan mumini yayi imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da shi wa sahabihi naqlu anhu kuma ciruwa ko kace rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta kina aka tabbatar da cewa hadisi ne sahihi malam yace fi ma shahadnahu game da abin da muke gani abin da ya bada labari wai abin da muke gani da idanu aw gaba anna ko kuma abin da ya fako abin da ba ma gani dole mu yi imani mu gaskata shi na alamu malam yace mun yi sani annahu haqqun wa sidqun gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga gun ubangijin sa wa sawa'un malam yace duk dai ne ba bambanci abin da yafi zalika game da abin da ya ba mu labari ma aqalna hu wajahilnahu da abinda muka fahimta da abinda muka jahilta duk dai ne dole mu yi imani walam naqali ala haqiqati ma'anahu malam yace abinda ba mu leko ba akan haqiqanin ma'anarsa to dole mu yi imani shine malam sai ya kawo misali sai yace mithlu hadisi li isra'i wal mi'raji malam yace kwatancin hadisi na isra'i da mi'raji wanda an aka ce al-isra wato ita ce tafiya ta dare an gane ko al-mi'raj hawa da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa saman bakwai shine ake kira isra'i da mi'raj shine malam yace wa kana yaqbatan lama nama kuma a falke aka yi isra'i da mi'raj da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin bacci bane da gangan jikin shi da ran shi yana falke aka yi wannan tafiya da shi shine malam sai yake fada yace fa inna quraishan ai quraishawa kafiran quraishawa kafiran makka ankaratu sun yi musan isra'i da mi'raji wa akbaratu sun ga abu ne mai girma hankalin su wai ba zai iya dauka ba amma walam tunkirul malamat tare da kafircin su amma ba su yi inkarin mafalki ba me yasa suka yi inkari sun tabbata abinda manzon Allah ya faɗa a bayyane a falke ne ba a barci bane inda ta yi musu nayi mafarkin naje masallacin Qudus kuma nayi mafarkin an je sama da bakwai da ni ba za su yi inkari ba to amma anan da ya ba su labarin cewa an tafi da shi a cikin daren jiya zuwa masallacin Qudus daga nan kuma an tafi da shi zuwa saman bakwai da aka wayi gari manzon Allah ya ba su labari suka kama kai suka ce ina wannan ai ba zai taba yiwuwa ba dan su kure shi sai suka ce to ya musu bayani game da sifar yadda masallacin Qudus yake ya musu bayani domin sun tabbata bai taba zuwa birnin Qudus ba ya gaya musu yadda yake manzon Allah ya ringa musu bayani ɗaya bayan ɗaya Allah ya nuna masa masallacin Qudus ya musu bayani bayani mai gamsarwa kuma har ma ayarin da suke kan hanya manzon Allah ya ba su labari akwai ayari kaza a wuri kaza kuma rana kaza za su yi su ya ba su labari to kaga kasancewar wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari shi kuma mai gaskiya ne domin duk abin da yake faɗa gaskiya ne domin wahayi ne Ubangiji subhanahu wata'ala wato yake masa dan haka anan kenan a matsayin ka na mumini karka ga wato karka yi amfani da hankalinka kaga cewa yaya za a yi wannan al'amari kaza ya faru matukar abu ne wanda Allah ya faɗa ko manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dole kai imani koda hankalinka bai dawo abin ba domin shine mallan yayi mana misali da wannan yace mislu hadisul isra'i wal mi'raj kwatancin hadisin isra'i wato da mi'raji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa an tafi da shi kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana sura ce ta musamman suratul isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir haka in ka koma cikin suratul najm ubangiji ta'ala yayi bayani game da mi'raji kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wama gawa wama yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadhaba fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al basar wa ma baga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra a waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala yana bayani ne game da mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abubuwa na al-ajib al-ajabi na mamaki da Allah ya nuna masa to shine anan kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa shine muyi imani da cewa an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kazata na afalki lama naman ba a bacci ba kuma an yi wannan isra'i da mi'raji da shi bi ruhihi wa jasadihi da ran shi da gangan jikin shi domin akwai waɗanda suke faɗa cewa da ran shi ne aka yi amma gangan jikin shi yana nan to aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda dalilai suka tabbatar da gangan jikin shi da ran shi aka yi wannan tafiya da shi kuma a falke ba a cikin bacci ba dan haka kenan irin waɗannan nassi idan suka zo iya abin da yake wajibi mutun ya gaskata matukar zaka yi amfani da hankalinka kace ka auna da hankalinka to yanzu ka kauce ma tafarki madaidaici kamar yadda wai wasu suke inkarin hadisin Zubab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyagmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhiri shifaan manzon Allah yake cewa idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku manzon Allah yace ya dirmiya shi bayan ya dirmiya shi manzon Allah yace sannan ya tsame shi ya hudda shi micece hikima micece illa manzon Allah yace fa inna fi ahadi janahihi da'an domin a ɗayan fuka-fukan ƙuda manzon Allah ya ce akwai cuta akwai guba da yake zuba wafil akhiri shifa'an a ɗayan manzon Allah ya ce akwai magani to kawai sai suka ga wai wannan hadisi yaya za a ce akwai cuta a cikin fuffuken ƙuda in ya fada a dirmiya shi suka watsar da wannan hadisi wanda hatta da binciken likitanci na zamani bayan an yi dogon bincike an gano da cewa lalle a fuffikin ƙuda ɗaya akwai cuta akwai mikrob da yake dauke da shi a ɗayan kuma akwai waraka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma a wata riwaya ingantacciya manzon Allah sai ya tabbatar mana cewa idan ƙuda zai fada cikin abin sha yakan yi kokarin kare kanshi da fuffiken dake akwai cutarwa sai yake cewa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi da dan haka galibi zaka ga a karkace zai fada in ya fada wannan fuffiken da yake da guba da shi yake kare kansa to dan haka shine kenan anan mallam ya zo mana da wannan misali sai yake fada yace fa inna quraishin yace lalle kafiran makka quraishawa an karatu sun yi inkarin isra'i da mi'raji wa akbaratu sun ga cewa abu ne mai girma wai ya wuce hankalinsu amma walan tunkirul manamat su kafiran quraishawa ba su yi inkarin mafarki ba inda a mafarki ne yace musu yayi mafarkin an je masallacin Qudus da shi an tafi sama da shi ba za su yi musu ba amma da yace musu an yi Isra'i da shi inkari suka yi saboda sun san abu ne ya fada musu cewa a falke kuma da gangan jikin shi da ran shi aka tafi da shi yana wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa sai malai yake cewa wa min zalika yana daga cikin irin waɗannan labaru waɗanda suke na gaibu wanda ya zama wajibi mu yi imani mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan labari da ya bamu shine yace anna malakal mauti lalle mala'ikan mutuwa haka yake da suna bashi da wani suna in banda wannan haka Allah ya kiraye shi da wannan suna a cikin alqur'ani qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum dan haka cewa azra'ilu wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ne a cikin isra'iliyat shine malam yace wa min zalika yana daga cikin labaru na gaibu wanda ya zama wajibi mu yi imani mu gaskata yace anna malakal mauti lalle mala'ikan mutuwa lamma jaa ila Musa alaihi salam lokacin da yazo gun annabi Musa alaihi salam liyaqabida ruhuhu dan ya karbi ran annabi Musa da damahu annabi Musa ya kaude shi da bari fa faqa aynai aynahu marin da annabi Musa ya masa sai da ya kwankwale masa ido wannan yana nuna mana tsananin karfi da Allah ya dada annabi Musa alaihi salam mari ne fa ya masa amma sai da idan ya fita faraja ila rabbihi kai tsaye shi mala'ikan na mutuwa ya koma gun ubangijinsa yace ya ubangiji na ka turo ni gun wani bawanka wanda baya son mutuwa kuma ga abin da ya mun ubangiji ta'ala faradda alaihi aynahu ya maida masa idan kamar yadda yake to wanda wannan su waɗanda suke amfani da hankalinsu wai tsaya za a yi a ce annabi Musa ya mari mala'ika wai har ido ya fita to waye ce muku a sifar shi ta mala'ika yazo wanda ga ya dalilai sun wuce a lissafa yadda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke rikida su canza su zo gun annabawa domin saukar da wahayi ga bakin da suka zo gun annabi Ibrahim alaihi salam wanda mutanen wanda annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suka zo kai tsaye annabi Ibrahim alaihi salam ya sulale ya tafi cikin garken shi ya janyo maraki wanda yake mai mai kosasshe ya kada ya yanka aka je aka yi mishiwi aka yi balango aka kawo musu falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahu wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut ya kawo ya ajje musu yace ala ta'kulu yanzu ba za ku ci ba da ya ga hannuwansu ba ta saduwa zuwa wannan nama da ya kawo musu da wannan abinci annabi Ibrahim sai ya kasa gane kansu su ga su a sifar mutane kuma ba inda mutum ne an kawo masa aiki to anan sai ya kasa gane kansu nakirahum fa aujasa minhum khifa sai ya saka tsoro a zuciyarsa ubangiji ta'ala ya ce muka ce da shi suka wannan su mala'ikun suka ce karka ji tsoro inna ursilna ila qaumin lut mu jakadu ne na ubangijinka an turo mu ne zuwa mutanen annabi lut domin mu halakar da su to haka lokacin da suka je suka sauka a matsayin baki gidan annabi lut alaihi salam mutanen annabi lut ai labari suka samu cewa an yi bakin wasu samari matasa waɗanda suke kyawawa wanda su dama aikin alfasha luwadi shine suka sa gaba suka zo suka yi ca a kofar gidan annabi lut su suke da karfin siyasi sun kutsa sun fito da wannan samari annabi lut alaihi salam ya ringa cewa law anna li quwwatan yake cewa aw awi ila rukunin shadid inda a ce ina da wani karfi an gane ko yace da na kare ku yace ko kuma zan ina da damar da zan taro zuwa wani ginshiki wanda yake mai karfi wanda zamu samu kariya yace da na taro sai suka ce masa ya ludu ya kai ludu karkata da hankalinka inna rusulu rabbik mu jakadu ne na ubangijinka lan yasilu ilaik ba za su sadu zuwa gare ka ba dan haka ka tattara yanaka yanaka da iyallanka wadanda suka yi imani da kai ku gudare ku fita to dan haka kaga anan kasancewar mala'iku ne amma a sifar me suka zo a sifar ƴaƴan adam suka zo haka su da yawa jibrilu alaihi salam yakan zo gumman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama a sifar wani sahabin sa ana kiran shi Dihya ibn Khalifa al-Kalbi wannan so da yawa in ya fita sai a ce yanzu Dihya ya tashi shi kuma Jibrilu ne alaihi salam kuma ga hadisin Umar yake cewa wani bako ga wani mutum ya zo muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin iz qala alaina rajulun shadidu bayad siyab shadidu sawadi shi'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis wanda haka anan wato a sifar dan adam shi wannan mala'ika yazo ma annabi Musa kuma menene sababin a farko annabi Musa bai san cewa mala'ikan mutuwa bane kuma kai tsaye annabi Musa ya ganshi a cikin gidan shi wanda shari'a ta hukunta cewa duk wanda yama yana ma liƙin gidanka ba ma wannan ba wanda zai shiga ba tare da izini ba in ka kwankwale masa ido ka kwankwale banza babu wata diyya da zaka biya kamar misali ta tsagar kyaure wani yazo yana leƙa ma gida ka jefa wani dutse ko wani hantsaki ka tilla idan to babu wata diyya da za a ba ka tilla banza to kaga kaga mutun haka kawai kai tsaye a cikin gidanka to haka annabi Musa alaihi salam ya kaude shi da mari sai da ido ya fita ya koma zuwa gugun ubangijinsa yace ya ubangiji na kaga abinda bawon kai mun ka tura ni gugun bawon ka wanda baya son mutuwa ubangiji ta'ala ya maida masa idan yace masa koma kamar yadda cikon hadisin yace koma ka fada masa ba dai rayuwa ba yake so to ya dora tafin hannun shi a gadan bayan sa duk gashin da tafin hannunsa ya taba an bashi shekara an gane ko an bashi an kara masa shekara daga cikin kwanukan rayuwarsa duk gashin da tafin hannunsa ya taba in gashi dubu tafin hannunsa ya taba an kara masa shekara dubu a kwanukan rayuwarsa wannan mala'ika ya koma ya fada ma annabi Musa alaihi salam annabi Musa sai ya ce to wa ba'da zalika bayan waɗannan shekaru aru da nayi sai me zai biyo baya mala'ika ya ce masa al-maut ya ce mutuwa kada sai ya ce al'ana idan in dai haka ne duk tsawon rayuwa ba ta hana mutuwa to yanzu ma na shirya to dan haka irin wannan hadisi wato wasu sun wakar da shi musamman ma wasu waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci wanda ake kiransu al-mustashriqun su suna inkari irin waɗannan hadisai wai cewa yaya za a yi a ce wai annabi Musa ya mari mala'ika wai har ido ya fita kaga wannan sun yi amfani ne da hankalinsu hankali ku takaitacce ne don haka in nassi ya zo in dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mai da hankalinka gefe ka aje in hankalinka bai dauka ba ka gasgata wannan abin da ya faɗa tare da cewa shi wannan hadisi ne ko muttafaqun alai to shine malam sai yake faɗa sai yake cewa wa min zalika yana daga cikin labaru waɗanda suke na gaibu wanda ya zama wajibi mu gasgata su yace ashiratus sa'a alamumin kusantar alkiyama lafazin ashirat jam'i ne na sharad in aka ce sharad bi ma'ana al'alama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashiratuha ay alamatuha to su alamomin alkiyama sun kasu kashi biyu akwai alamomi waɗanda suke kankana akwai alamomi waɗanda suke manya shine malamai suke cewa ashiradus sa'a as-sughra al-qariba wana al-ba'ida sannan akwai ashiradus sa'a al-kubra al-qariba wato alamomin al-kiyama kankana waɗanda suke na nesa ma'ana waɗanda suna da dan nisa game da yinin da al-kiyama za ta tabbata wanda kuma sun wuce a lissafa hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa ya zano mana alamomi na alkiyama wanda yana daga cikin su aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma alama ce ta kusantar alkiyama kamar yadda yake faɗa bu istu ana wasa'atu sai ce kahataini haka mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama ce ta kusantar alkiyama haka wato fatuhul qustantiniya daula wannan capital headquarter ta rumawa alama ce ta kusantar alkiyama yawaitar dukiya a hannun jama'a alama ce ta kusantar alkiyama ga yayin ka koma cikin hadisin jibril da jibril ya masa tambaya fa akhbirni an as-sa'a qala antali wannan qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i qala fa akhbirni ana amaratiha qala antali dal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a' asha yatatawaluna fil bunyan wannan duka kankanan alamomi ne wanda suke na kusantar alkiyama to akwai alamomi manya wanda a hadisi ingantacce manzon Allah ya zano su alamomi ne goma wanda kuma in suka fara bulla suna biyar juna ba tare da kakkauta ba tare da bata lokaci ba an gane ko alamomi ne goma wanda daga cikin su akwai wato shine fitowar dajjal almasihu dajjal akwai siya ajuj wa ma'ajuj akwai hudowar rana daga mafadarta akwai saukar annabi isa alaihi salam akwai kisfewar kasa da za a yi girgizar kasa uku an gane ko wanda a karshe dai karshen waɗannan alamomi wata wuta ce wanda za ta fito daga tsake tsakin birnin adin birnin adin yana cikin birnin yaman kasar yaman wannan wuta in ta fito manzon Allah ya ce ta suƙun nasa ilal mahshar za ta kora mutane gaba ɗaya ta tattara su in ta sayo jama'a gaba manzon Allah ya ce tabitu ma'ahum haisu batu wata kilu ma'ahum haisu kalu inda mutane suka yada zango su yi baccin dare ita ma sai ta koma gehi ta yi bacci kuma inda suka yada hallo in aka wayi gari a yi ta yi inda suka yada zango a yi bacci rana ita ma sai ta koma ta yi kuma hallo in an farka hallo a yi ta yi to waɗannan alamomi ne goma waɗanda in suka fara bulla to za su ringa biyar juna manzon Allah ya ce tankar an tsinke shirin tsakiya yanzu misali idan ka tsinke ka cira shirin tsakiya za ka ga yayin tsakiya ɗaya yana biyo bayan ɗaya to wannan su ne manyan alamomi waɗanda suke na kusantar alkiyama kenan irin su kullowar dajjal wato fitowar ya'juj wa ma'juj sannan dawowar annabi isa alaihi salam da fitowar dabba wadda za ta ringa ma jama'a alama da hudowar rana daga mafadarta da wani hayaki da zai bayyana da ita wutar wannan da kisfaiwar kasa sau uku da za a yi guda uku da za a yi wannan dukkan su manyan alamomi ne shi ne ma da ya ce wa min zalika ashiradus sa'a yana daga cikin labaru na gaibu wanda ya zama wajibi mu yi imani mu gasgata wato su ne kenan wato shi ne ya ce alamomin alkiyama sai ya ce mislu khurujid dajjal malam ya ce kwatancin kullowar dajjal an gane ko wanda dajjal kullowar shi babbar alama ce daga cikin alamomi na kusantar alkiyama wanda kuma dajjal wata fitina ce wadda Allah ya halitta wadda babu wata fitina sama da irin fitina ta almasihi dajjal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haƙƙi ne akan kowane annabi da Allah ya aiko shine sai ya tsawatar da al'ummarsa wato game da fitina ta almasihi dajjal manzon Allah ya ce ni ma na tsawatar da ku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tsawatar da sahabbai yake gargadin su game da almasihi dajjal wani sahabi ce wallahi har sai da muka yi zaton ko yana nan bayan gari kawai shigowa ta rage ya shigo wanda babbar fitina ce kuma wanda in ya bayyana daga wannan can gabas zai bullo daga can wajen yankin Asbahan, kuma mafiyansa zage-zagen sa mafi yawan su Yahudawa ne. Yahudawan Asbahan ɗan rikiyar Dajjal waɗanda suke tafe da shi, suke tafi tare da shi, manzo Allah ya ce 70,000. Kuma idan ya bayyana duk duniya kowane birni da kauye sai ya saka kafar sa, amma banda Makka da Madina. Kuma dukkan zagayen nan da zai yi a cikin kwana 40 ne. A cikin kwanukan shi 40 wani yinin manzon Allah ya ce ka sanatin tamkar shekara yake, wani yinin kuma tamkar wata yake, sauran yinin kuma kaman sauran yinin mu ne. Makka da Madina su kadai ne Allah ya haramta masa ba zai shiga ba, domin akwai mala'ikun Allah suna gadin su. Da zaran ya tunkaro mala'iku sai su kore shi. Kuma saboda tsabar fitinarsa, manzon Allah ya ce zai zo a damar shi akwai wutar shi, a hagungin shi akwai aljannar shi. Kuma zai ce da sama ta yi ruwa take yanke ta yi, ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai take yanke ta fitar da su. Duk wani abu kuma sannan zai ba ƙasa umarnin cewa duk abin da yake cikinta na gwalagwalai, zinare da azurfa da lu'ulu'u ta watsu su tafi, ƙasa take yanke za ta hudu su. A lokacin nan wani matashi sai ya ringa cewa ai shi ne wannan shi ne makaryacin, taciccen makaryacin ne shi ne wanda manzon Allah ya ba mu labari. Dajjal zai sa a kamo shi a gaban jama'a, zai fille masa kai. A wata riwaya zai sanya zartu ya raba shi biyu, sannan kuma sai ya rayar da shi. Bayan ya rayar da shi, wannan matashin da yake Allah ya tabbatar da shi akan imani, sai ya ce har a yanzu ma na daɗa yaƙinin cewa kai ne wanda manzon Allah yake ba mu labari, kai ne taciccin makaryaci. Yayi famar kama shi kuma, amma Allah ba zai ba shi iko ba. To dan haka babbar fitina ce wanda galibin mabiyan shi, wato da wannan Yahudawa ne na Asbahan, da kuma kasancewar ya zo cewa mafi yawan mabiyan shi kuma galibin su mata ne, duk duniya ko ina sai ya zagaye. To dan haka kuma ba a son ganin kwaf. In ka ji labarin abu ka ce sai ka je ka gani. Manzon Allah ya faɗa duk wanda ya ji labarin Dajjal to yayi ta kanshi falyana a hannu, kai kokarin tserewa saboda fitina ce. Kai kana ganin cewa kana da imani, ka je ka ce ka gani, ba za ka iya. An ya nuna maka wani abun to wal iyazu billahi, sai mai imanin gaske zai tabbata. Ai ga su irin waɗannan masu sihirce-sihirce, masu daba-dabo, na ka je ka ce wai za ka gani, to wani daga ya je ya gani, to yanzu wani ya baro imaninsa. Don haka manzon Allah ya ce falyan a anhu, duk wanda ya ji labarin da jiyar cewa ya bulla to yayi ta kanshi. To shi ne anan malam yake ba mu labarin cewa daga cikin irin labaru na gaibu wanda za mu yi imani da su, wato akwai bullowar Dajjal. Sai ya ce wani zuri Isa bin Maryam alaihi salamu fa yaqtuluhu, da dawowar annabi Isa alaihi salam kuma shi ne zai kashe Dajjal. Annabi Isa alaihi salam ya tabbata a sunna zai sauko a ranar Juma'a, an gane ko a kan wata fara hasumiya zai sauka, wadda tana nan gabacin wato cikin birnin Dimashik, wanda kuma zai sauko tsakanin mala'iku guda biyu, ya dora hannuwansa akan fuka-fukinsa, kuma yana da gaman riga, kuma jikin shi zai ringa zubar da wani jibi yanda ka san lu'ulu'u haka jibin yake. Idan ya sauka annabi Isa daidai lokacin sallah ta asar ne, a lokacin nan mu'minai da shugabansu shine Al-Mahdi sun taru, annabi Isa alaihi salam zai sauka a lokacin la'asar ne. Annabi Isa sai su gabatar da annabi Isa, sai mai tayi cewa ya wuce gaba ya limanci. Annabi Isa sai ya ce dan karrama wannan al'umma, sai ya ce Mahdi shi zai wuce. Bayan haka kuma annabi Isa sai ya karbi jagoranci, a lokacin nan da shi da sauran jama'a ta mu'minin za su yaki Dajjal da Yahudawa wanda suke tare da shi. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba hatta yuqatila almuslimuna alyahuda fa yaqtuluhum, sai musulmi sun yaki Yahudawa kuma sun fatattake su sun kashe su. Hatta yaktabi alyahudi wara alhajar aw alshajar fa yaqulu alhajar aw alshajar ya muslim ta'al هذا عدو الله ورائي فاقتله فذا الله يجي إلا لغرقت فإنها من شجرة اليهود سياكي بيهودي ينا لبي وباين دوسي كو باين وتأتاجيا دوسي كو إتشي واند بيهودي ينبي زي الله زي باشي إيكو مغانا زي سياكي مسلمي زوغا مكيين الله بايانا زوغا شيشي فذا الله يجي بند إتاجيا تأيا إتاجي شجرة الغرقت ita kadai ce ba za ta yi magana ba domin tana daga cikin itacen Yahudawa to a lokacin nan musulmi za su yaki Yahudawa da Dajjal wanda a ƙarshe Annabi Isa alaihi salam za su haɗe shi da Dajjal a wata kofa wadda tana birnin Sham ana kiranta Babulut idan suka haɗe take yanke da jial zai narke tamkar an saka dalma a cikin wuta yadda take narkewa ko kuma tamkar yadda gishiri yake narkewa idan an saka shi cikin ruwa Allah zai hutatar da mu'minai game da fitina da bala'i na almasihid dajjal Allah ya kare mu dan haka aka shar'anta mana neman tsari da shi a ƙarshen kowace sallah ta farilla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa mu fada Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات نن إن شاء الله تعالى زمو دكتا da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك